أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دكان يبو دا غوديا sun tabbata ga Allah madaukakin sarki kira da aminci Allah su tabbata ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yan uwa masu saurare mu na nesa da na kusa daga nan radio murya al'umma birnin Kwanni muna yi muku sallama irin ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kuna sauraren barnamijin kuna ilimi da fahimta sune jagora yau muna kawai yadda muka saba muna tare da malamin mu Sheikh Abdul Malik Khamis hafizahullah kamar yadda malam yayi muna bayani a jiya game da abin da ya shahi ilimi na nahwu da nasarf da kuma alakar wa'annan ilimi wadda take da alaka da addini to ayo ma malam zashi muna bayani akan abin da ya shahi balaga saboda daliban ilimi da dama suna son su san menene ilimi na balaga kuma wace irin alaka ga wannan ilimi da kuma ilimi na addini malam muna son mu ji shin wannan ilimi na balaga ilimi ne guda haka ko kuma ya kakkasu kashi-kashi kuma me ake ce ma ilimi na balaga
to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa rasulina wa maulana muhammad ibn abdillah salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا وما سو سورارم دا كما وندس مكي أيكي تاري دسو دا كما شك مالن سنوسي دا مكي تاري دا كو منا مكو غير سواتا الدين المسلم تي منا جد دا قو دير مغا الله سبحانه وتعالى دي با مو إيكو مكا حدو دا كو أولنا فيلينا ممي البركة أولنا جدا ريديو مي البركة a wannan gari mai albarka a wannan jaha mai albarka a wannan kasa mai albarka to insha Allah ta'ala kafin mu shiga cikin bayanin ilimin balaga akwai mas'ala guda biyu da nake so in dan yi ishara gare su da suka gabata jiya mas'ala guda tana da alaka da ilmu sarf wan nahwu mas'ala guda kuma tana da alaka da ilmin nahwu mas'ala wadda take da alaka da ilmin sarf da nahwu jiya mun yi bayanin aljumu' jam'u ukka to jam'ukan nan mun yi bayanin jam'i na muzakkaru salim na mazaje da na mata da kuma jam'u taksir to mun manta akwai jam'in da yake nuna karamci akwai jam'in da yake nuna yawa shine wato abin da yazo akan af'ilatun an gane ko da kuma af'ilun da kuma fi'latun da kuma af'alun kenan duk jam'in da yazo akan wannan wazani to yana nufin abun kadan ne yana da yawa amma bai kai ba sabanin wadanda ba su zo akan wannan ba wato idan anka ce af'alun an gane ko to jam'in shi yana nufin daga dai zuwa daga uku zuwa abin da ya kai goma suna iya kamar kaddara shi haka to wanda sabanin shi ya wuce haka to kaga misali wannan yana sawa a samu sabani wajen tafsirin ayoyi kaga a cikin suratul baqara Allah ya ce bani isra'ila wa yaqtuluna an-nabiyina wato bighairi alhaq suna kashe annabawa to annabiyina nan jam'i ne wanda ke nuna suna da yawa amma a cikin suratu ali imran sai ce wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq to anbiya'a wato kaga jam'i ne suna ganin kamar na qilla ne an gane ko bai kai wancan ba yawa tunda jam'u wato abin nan ne at-taksir ne to sai suka ce waɗannan jam'u'uka guda hudu af'ilatun da af'ulun da fi'latun da af'alun yana nufin kadan to shi yasa wasu malaman tafsiri suka ce da nabiyina da anbiya a duka abu guda ne kaga ba a samu fassara ba wajen ma'ana wadansu daga cikin malamai suka ce a irin su ustad Dr. Fadl Samar Ra'i yace annabiyina sun ana nufin sun kashe annabawa da yawa anbiya ana nufin sun kashe annabawa masu yawa ba sai ce to al'umma ta bambanta kenan wadanda suka kashe annabawa masu yawa daban ko kuma waɗanda suka kashe annabawa kadan an kace musu anbiya'a waɗanda suka kashe annabawa masu yawa sai an kace musu annabina ko ko a'a can ana magana waɗanda suka kashe annabawa ƴan kadan an kace anbiya'a ana zance waɗanda suka kashe annabawa ƴan kadan da masu yawa kenan sun kuma masu yawa sai sun ka zamanto annabiyina to kaga wannan ko cikin tafsirin alqur'ani yana da tasiri wajen fahimtar kalimomin alqur'ani an gane ko to wannan abin da shafi ilmin sarf kenan sai kuma magana da muka manta da ita cikin abin da ake kira al'adad wato adadi da alaƙar shi da abin nan in muka duba cikin usulul fiqh adadi da kuma maqasid ash-shari'a akwai adadin da shari'a ta hankalta mishi ana iya ganowa akwai adadin da shari'a bata hankalta mishi ba amma idan muka duba wajen adadi ana iya fahimtar lugha ay istinbatin wani hukunci na shari'a misali a cikin suratul nisa Allah ya ce wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum sai Allah ya ce ku shaidar da arba'atan minkum to in anka ce arba'atan daga uku zuwa goma sabawa ake yi idan mazaje ne sai a kawo ta'un in kuma mata ne sai a shafe ta'un ina fata an fahimce ni yanzu misali sai in ce salasu salasatu rijalin sai in ce salasu nisa'in to kaga da yace arba'atan minkum sai ya nuna ashe mazaje ne za a sawa shaida mata ba su shiga shaida ta zina sannan wallazi ne yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a bai ce arba'i shuhada'a ba to arba'ati kinnan kenan kaga daga uku zuwa goma in an kawo ta'un yana nufin mazaje kenan da nuna cewa shaidun zina mata ake sa maza ake sawa ba mata ba da kuma wajen Allah ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru المطلقات ما ترى أكسكي سنة ذا ما سوي ثلاثة قرو وانسو ما لم يسكت يحيضا أكي نفي وانسو ما لم يسكت يكما تركي أكي نفي شيخ محمد الأمين الشنقيطي أتكين أضواء البيان في إضاح القرآن بالقرآن يتيتو دكتكين أبين دتفسك اللغة يكي رجح تركي أواتو أبين تركي أكي نفي تند أنت ثلاثة قرو توشيكو الواتو الطهر مذكرني نمجني تو كاغا عند الحيضه اكي نفي با اتيوا ثلاثه سي اتي ثلاث قروء wannan ta fuskar lugha to kaga wannan yana nuna maka cewa ya kamata dalibin ilimi yayi bincike kan asarul lugha fi istinbat al ahkam al shar'iyya min nahiyat al balagha aw al nahw aw al sarf ko asarul qira'at fi istinbat al ahkam al shar'iyya wannan duka abu ne wanda yake mai kyau to wannan na kawo shi ne saboda na ga matsaloli ne masu muhimmanci da ya kamata mu yi bayani kuma kwakwalwa wani lokaci tana dan mantawa da wani abu ko lokacin mu da yake takaitacce ne muna kawo abubuwa ne a gutsure dan saboda amfanin dalibai abu na farko idan muka zo zuwa ga yau maudu'in mu ne na balaga ta alqur'ani zamu fara bayani ne kan abu na farko shine da albalaga wato da alfasaha da kuma al-uslub wadanga abubuwa yana da kyau mutun ya bambanta su ita albalaga ta samo asali daga al-wusul al-wusulu isa zuwa ga wani abu an gane ko shine ka kai ga wani abu Allah ce walamma balagha ashuddahu lokacin da ya cimma karfin sa ko ya kai ga karfin sa to kaga anan balagha ya kai isa shi yasa aka kira al-qur'ani balagh hadha balagun saqo ne wanda za a isar zuwa ga mutane wa uhi ilayya hadha al-qur'anu li unzirakum bihi wa man balagha an yi min wahayin wannan al-qur'ani don in yi muku gargadi da shi wa man balagha ai wa man balaghahu al-watu al-qur'an da wanda al-qur'ani ya iso masa gargadin sa ya zo masa koda bayan mutuwa ta ina fata an fahimce ni to kaga wannan kenan amma balagha suna kiranta mutabaqatul kalam li muqtada al hal magana ta dace da halin da ake ciki kinan ya zamanto an zabi kalmomin da za a yi magana da su an zabi jumlolin da za a yi magana da su an gane ko sannan ba a boye wata ma'ana ba sai da wani dalili koko ba a bayyana ba sai da wani dalili sannan kuma ya dace da wanda ake yi ma magana daidai karfin hankalinsa da iliminsa da fahimtarsa da dacewa da halin da ake ciki shi yasa kaga yanzu khutubobi ya kamata a ce khutuba ta dace da halin da mutane suke ciki ina fata ana fahimta ta nan za a yi balagha amma yanzu ana watan azumi sai ka dauko khutuba ta watan muharram kai to kaga abin duk da yake zaka ja ayoyi da hadisi amma maudu'in bai dace da halin da ake ciki ba ina fata an fahimce ni to ita ko alfasaha tana nuhin az-zuhur wal bayan shine abin da ya bayyana shi yasa ake cewa afsaha as-subhu kenan safiya ko hasken safiya ya bayyana ina fata an fahimce ni yazo a cikin alqur'ani wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan wato dan uwana haruna yafi ni wato fasaha nan ba ana nufin fasaha ba kamar yadda suke bayyana kamar yafi shi kwarewa wajen jinci a'a maganar sa ba ta fita shi annabi Musa sai zamanto fasaha tana da sashi guda biyu na farko shine bayyanar magana ajita na biyu magana ta zamanto akwai hikima cikin ta to na yace afsahu minni lisanan bayana nufin haruna yafi shi kwarewa wajen jinci ba yana nufin maganar sa ba ta fita ajita irin yadda magana ta haruna take fita saban yadda wadansu suke fassara wannan aya a irin wannan to kafin a ce magana tana da fasaha akwai fasaha guda biyu akwai fasahatul kalima akwai kuma fasahatul uslub fasaha ta kalima shine kalima ta zamanto ma'lufa an santa ana amfani da ita yanzu misali zaka iske wata kalima da an fade ta kowa ya santa ko a yaren Hausa amma wata kalima an fade ta sai an nemi waɗanda suka wato suke da alaka da ita can ba a jima ba kake jin an yi amfani da wannan kalima yanzu kaga in mun doki kalima ta dubi ko kallo a cikin Hausa kalima ce wanda da kace dibawa ko dubi ko kallo da yawan mutane sun santa amma yanzu in kace ma dai ina ma dan tele ba kowa san abin da ake nufi da ma dai ba ina fata an fahimci ne to kaga wato kalima ta dubi da kallo kalima ce fasiha kalima ta ma dai kalima ce wanda take gairu fasiha saboda ba a cika yawan amfani da ita ba to amma idan muka dawo wajen fasaha ta wato abin da ya shafi al-uslub ko at-tarkib to yana buƙatar sharuɗa guda hudu na farko ya zamanto magana wato ba ta dauki ba salimat min du'fi at-ta'lif ya zamanto du'fu at-ta'lif lokacin da ake son a hada kalima tana dauke da hadin da an kai mata akwai rauni cikin sa to wannan malamai suna kiran sa abu ne wanda yake bai dace ba ina fatan ana fahimta ta wato du'fu at-ta'lif ya zamanto ka dauko kalimomi ka hada su amma kuma idan aka saurare su za a ji maganar ka tana da rauni to sannan kuma na biyu suna cewa wato assalama min tanafur al-huruf ya zamanto kalima ba ta da haruffa masu waharal fada kamar yanzu inda wani sha'iri yake cewa wa qabru harbin bi makanin qafrin wa laysa qurba harbi qabrin qabru to kaga wadannan ko fadar su aka ce kamar mai tasu so goma sai ka sha wahala wai yana cewa wa qarbu harbin kabarin mutumin da yake ma'abucin yaki bi makanin qafri yana wuri wanda yake fallau fili domin soja in ya mutu wani lokaci babu daman ma a yi masa kabari ko kuma za a yi masa kabari ne wurin da tana yawa ma a je neman kabarin a rasa inda yake to sannan kuma walaisa bai kasance ba qurba kabri harbin kabru ba a samu ba kabarin kusan kabarin ma'abucin yaki kabari tunda zaka ce mutum guda ne ya mutu an yi masa kabari an tafi to kalimomin na ka sun yawa to kaga wannan kalima ko wannan tarkibi gairu fasih sannan sharadi na uku assalamu min at-taqid al-lafzi ya zamanto babu taqid al-lafzi lafzi ya zamanto yana da ta'qidi ko kuma assalamu min ta'qid al-ma'na ko ku zamanto ma'ana ta rincabe ba kowa ke iya gane ta ba ko in ce ta rikice dan kowa yake gane rincabewa ba misali wani sha'ir yake cewa walau anna majdan akhlada ad-dahr wahidan min an-nas wa to abqa majduhu ad-dahr mut'ima walau anna majdan da dai daukaka abqa za ta tabbatar da wani mutum ta sa ya dawoma a duniya ad-dahr tsawon zamani wahidan dai min an-nas daga cikin mutane to abqa wato majduhu da darajar shi ta tabbatar da shi ko ta wanzar da shi an gane ko la wato abqa majduhu ad-dahr da ta tabbatar da shi tsawon zamani mut'imin mut'ima to a ka'idar larabci ba a kawo ma mutum lafazi sai ya gabata ya kamata ya ce la abqa mut'iman ad-dahr majduhu to sai ya ce majduhu kaga hudin nan dhamiri yana komawa zuwa ga mut'iman kaga muta'akhiran minhu lafzan wa rutbatan wannan malamai suke cewa wannan kalima ba ta da fasaha to wannan kenan dole sai mutum yana mura'atin irin waɗannan sharuɗa zai iya gane cewa kalima tana da fasaha ko ba ta da fasaha shi kuma uslubi shine ake kira salo shi yasa malaman adab suke cewa al-uslubu huwa ash-shakhsu shi uslubi shine dan adam wai ma'ana kowane dan adam yana da nashi salo salo na magana salo na mu'amala ta mutane salo na zama da iyali salo na zama da yaya salo 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 wanda kana iya fitar da mawdu'ai daruruwa a karkashin uslubi kaga kana iya daukar uslubi a cikin alqur'ani uslubul amri uslubun nahyi uslubul wa'zi uslubul anbiya'i fil wa'zi uslubut targhibi wat tarhib uslubi masu yawa kai karatun su ko kuma a cikin wani littafi na hadisai ka fitar da wani uslubi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko uslubin wani sahabi ko uslubin wani malami ga mu da malamai da suka yi rubuce-rubuce a cikin fannin aqida da tafsiri da hadisi da wane ne sai ka dibi uslubin su to kaga wannan uslubi kenan amma sai suka cewa shi uslubi kala biyu ne idan za a yi magana akwai abin da ake kala uku ne afwan akwai abin da ake kira al-uslubu wato al-ilmi shine uslubi na ilimi wanda galibi ya'tamidu ala wato al-manhaj al-mantiqi al-mustaqim idan ana magana ta ilimi ana magana ne akan tsari na hankali ba a kawo abubuwan da suka yi nisa ga hankali dai an ƙara daya nawa ne
biyu
bai buƙatar wani a cece ku ce duniya inda kake haka ne to shi kuma akwai abin da ake kira al-uslubul khitabi shi ko uslubul khitabi uslubi na magana na isar da sako gaban mutane shi ko suka ce ya'tamidu wato ala quwwatil hujjati wal burhan an gane ko ana son ana gina shi ne akan kuwa karfin al hujja a bada hujja mai yin wa'azi da mai yin khutuba abinda ake bukata ya kawo abubuwan da tabbas ga su haka ne ba a bukata wani jayayya ya kawo hujjoji na alqur'ani ya kawo hujjoji na hadisai ya kawo maganganun magabata ko ba haka ba as-salafus salih sannan kuma ya kawo dalilan da hankali ya yadda da su ba bukatar wai sai an je an dawo an gane ko to sai kuma uslubul adabi uslubi na adab to shi kuma wannan wato mu'tamidun wato ghalibun ala al-khayal ana gina shi ne akan al-khayal tunani sai ka hada wani abu da wani abu wanda ake ganin ba su haduwa shi yasa su udaba inda suka bambanta da al-bulagha za su kawo wani abu amma hankali bai zahin kawo shi saboda ya'tamiduna ala al-atifa suna gina wato bayani su ne akan atifa kamar tausayi irin na dan adam da kuma al-khayal abinda sai dogon tunani yake iya kawo shi ba wai hakan ga kowa yake iya kawo shi ba shi yasa udaba'u in suna magana da bulagha'u masu balaga ba kowa yake iya fahimtar abinda suke iya son su ce ba dole sai wani lokaci an yi maka bayani ina fata an fahimce ni to wannan shi dai ne wato bayani akan abinda an ma'anar balagha da kuma abinda an ma'anar fasaha da abinda an ma'anar uslubi wato a takaice wallahu ta'ala a'lam
mallan sai abinda ya shahi aqsam na balaga shin balaga ta ilimi guda ne ko kuma a karkashin wannan ilimi akwai wayansu furu
haka gaskiya ne to dama ilimi ana karkasa shi ne saboda mi saboda a gani ita balaga asalin ta wannan ita to ai bid'a ce tunda babu ta zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ita balaga akwai ta zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ka'idodin ta a ciro su a maida su ilimi bukata ce ta kawo haka yanzu yaren Hausa mutane Hausawa suna magana da yaren su kafin a rubuta shi yaren English masu turanci suna magana da turanci kafin a rubuta shi yaren larabci haka yaren duk wani yare a duniya da ake rubutawa yaren tamashak yaren zabarmanci yaren hillanci ga sunan muna da yare da dama a duniya to can asalin waɗannan yarurruka ai ba rubuce suke ba masu su suna magana da su kuma sun san wanda adda hikima da kwarewa cikin wannan yaren to amma daga baya sai aga ya kamata a rubuta a karanci irin waɗannan salon saboda ba kowa ne ya san su ba sai a ce to ga yadda masu yare suke cewa to shi balaga tana karatun magana wadda adda hikima ta larabawa yadda za a bambanta magana mai kyau da wadda ba ta da kyau magana wadda ta kai matuka abin rubutawa ce a ruwaito ta hikima ce to kaga yau da gobe na an kaga akwai bukata ai haka saboda kan mutun ya zabure ce ilimin balaga ilimi ne na bid'a ko ku ba a san shi ba ina fatan an fahimce ni to wannan a gurguje kenan kuma qur'ani ma yayi ishara zuwa ga wannan su larabawa babban abin da suka fifice da shi a duniya shine iya zance a cikin al'ummomi sai aka ce to ku kawo irin alqur'ani ba kun ce kun iya zance ba to ga qur'ani nan maganar Allah ce in kun ce ba mu'jiza bace ba maganar Allah bace to ai wanda yazo da shi kun ce shi yayi shi to dan adam ne irin ku kawo irin zancen shi in kun kasa to ku gane cewa alqur'ani mu'jiza ce kaga wannan ya nuna ashe qur'ani yana dauke da balaga wadda babu wani zance babu wani yare a duniya wanda yake dauke da irin wannan balaga din wallahu ta'ala a'lam sai malamai suka kasa ilimi na balaga gida uku dan saboda a gane akwai abin da suke kira ilmul bayan ilimi na bayani wanda zai bayyana maka abubuwa ka fahimce su wato da kyau sannan ilmul ma'ani ilmi wanda yake kula da ma'ana ma'anan nan mai kyau ce ko ku ba mai kyau bace sai ilmul badi'a ilmi na kwarewa ko kaga wanda shi kuma yana da alaka ne da lafuzza kalimomi waɗannan kalimomin shin sun dace da juna busu dace da juna ba wannan wato kalimomi a jero su waɗanda suke masu ma'ana guda ko kuma su zamanto masu haruffa da karewa iri guda shi ake kira ilmul badi'a shi kuma albadi'a wato albada'a shine kagar abu ala ghairi misal a cikin larabci shi yasa ake kira wato Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara yace badi'us samawati wal ard Allah shine kage halittar samai da kasai nan ba ya halicce su ba kawai ya halicce su ba tare da ya kwaikwayi wani ba jirgi kwaikwayo ne ba halitta bace kuma kwaikwayo ne domin an kalli tsuntsaye halittun da suke tashi sama computer kwaikwaye ce kwakwalwar dan adam aka kalla yadda take aji ilimi aka kwaikwaye ta shi sai ake ce mata na'ura mai kwakwalwa mota an gane ko kwaikwayo ce bayan kuma ba halitta bace saboda an kalli jaki ko jakki da doki da sauran dabbobi masu dauka kaya sai aka yi mota ta dauka kaya da mota ta hawa doki yana matsayin mota ta hawa tunda ana masa kawa shi kuma raƙumi da jakki suna matsayin mota ta dauka kaya aka kalla aka yi su dan haka yana da kyau mutun ya fahimci irin waɗannan ma'anonin don haka dai ya kasu gida uku ilmul ma'ani da ilmul bayan da kuma ilmu albadi wallahu ta'ala a'lam
eh mallam mun saurari bayani game da wannan aqsam na ilmul balagha daga cikin su kun yi bayani akwai ilmul bayan
na'am
to ilmul bayan kinan mun sa karkashin shi akwai bayani wanda yake mai
yawa abubuwa da dama
abubuwa wanda suke masu yawa
na'am
to muna son mu je a gurguje wayannan abubuwan kuma sannan muna son mu ji menene alaka shi da dangantaka shi da alqur'ani mai girma
na'am to abu na farko sai mu fara da abin da suke kira at-tashbih at-tashbih shine kamanta abu da wani abu tashbihin nan yana da wato rukunai guda hudu na farko shine al-mushabbahu wanda anka kamanta al-mushabbahu bihi abinda za a kamanta da shi sai al-adatu abinda da shi ake yin tashbihin sai wajhu shabahi ta inda sun kai kamanceceniya ya zamu gane wannan tunda in babu misali kaga wanda bazai ba fahimta ba shi yasa irin waɗannan ilmumuka ake gudun su saboda wato rigimar da a cikin su kaga in nice muhammadun kal asadi fi shaja'ati muhammadu yana tamkar al-asad zaki fi shaja'ati a cikin wato zarumta kaga nan shi muhammadu shine mushabbahu shine anka kamanta al-mushabbahu bihi wanda anka kamanceceniya da shi ko wanda anka kamanta da shi shine al-asadu zaki to kaful ita ce adatu da ita anka tashbihin to kuma ta wace fuska ne anka da su wajhu shabahi shine wato ash-shaja'a to duk tashbihi shine da waɗannan guda hudu in dai ana son a kawo shi tana yiwa kuma lokaci sai a shafe su to ta fuskar shafe su da bayyana su shi yasa malamai balaga suka yi ta bayyana wato wasu rukunai suka ce to na farko akwai at-tashbihul mursal al-mursal shine azo da adatu shafi inda ce muhammadun kal asadi muhammadu yana tamkar al-asad zaki to wannan ada da nufada sunan shi tashbihu al-mursal an gane ko to amma in at-tashbihul muakkad shine in ce muhammadun asadun fi shaja'ati muhammadu zaki ne a cikin zarumta kaga na shafe mi na shafe al'ada sannan akwai at-tashbihu al-mujmal al-mujmal shine in kawo wato abin nan al-mujmal shine in shafe wajhu shabahi in nace muhammadun kal asadi muhammadu yana tamkar zaki kaga ya zama to mujmal amma in nace muhammadun asadun fi shaja'ati kaga ya zama to mufassal kenan na fadi ta ina ne suka hadu to sannan kuma akwai abin da shike at-tashbihul baligh al-baligh shine wanda zan cewa muhammadun asadun in yi shudu na shafe abinda zai hada su ta wato abinda za a yi tashbihi da shi kuma na shafe ta wajhu shabahi inda sun ka hadu kaga in nace muhammadun asadun muhammadu zaki na kaga kuwa san muhammadu ba zaki na ba amma muhammadu tamkar zaki yake to kuma ta wace fuska ta fuskar kasancewar sa zarumi to kaga wannan tashbihin bayan shi akwai at-tashbihud dhimni shine ad-dhimni azo da tashbihi amma ba tare da an wadi ta fuskar da suka yi bambanci ne ba kawai a dauko wani abu sai a kamanta shi da wani abu amma baka ganewa misali Allah subhanahu wataala ce wal baladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih gari mai kyau ko mu ce kasa mai kyau tsiron ta yana fita da izinin Allah wallazi khabutha wanda kuma ke mummuna la yakhruju tsiron sa baya fita illa naki dan sai ya zama to qalilul baraka wanda bai da albarka to kaga nan sai malamai suka ce akwai tashbihu dhimni saboda nan baka gane an yi kamanceceniya amma nan an kamanta zuciya ne mai kyau da kuma wurin da ake shuka an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a an kamanta mumini ne da wurin da ake shuka waɗansu malamai suka ce a'a an kamanta mace ta gari ce da abin da ake shuka dhimniyan ne saboda mi saboda in qur'ani ya sabka ga zuciya mai kyau za ta yi kyau tsiro zai fito ta yi imani ta aiki na gari mumini kuma gaba ɗaya mun dauki shi kungurungum yana amfanuwa da alqur'ani mace mai kyau idan mutun nagari ya aure ta za a samu ƴaƴa masu kyau nagari galibi kenan to kaga wanga tashbihu dhimni ne akwai tashbihu tamthili za a dauko sifofi da yawa na wani abu sai aka manta su da wani abu mai yawa kamar yadda anka siffanta duniya da gona inna ma masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka lam taghna bil ams misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne wanda aka sauka daga sama kaga abubuwa guda biyu kenan duniya ga ruwa fahtalata bihi nabatul ard ruwan nan sai ya hadu da tsiro kaji yanzu an kara samun wata fuska mimma ya'kulun nasu wal an'am tsiron da mutane suke amfani da shi hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha sai lokacin da kasa ta karbi wato kawarta wazayyana taqawatu wa dhanna ahliha annahum qadiruna 'alayha mutane suna da ton suna da iko akanta ataha amruna laylan aw naharan sai al'amarin mu yazo mu taddare an gane ko auna haran ko kuma cikin yini faja'alnaha hasidan ka allam taghna bil ams sai a maida ta kamar an girbe ta ma'ana duniya yadda take kamar gona ce an yi shuka ruwa wato tsiro ya fito gashi yayi kyau kana tunanin zaka girba kawai lokaci guda sai zo ya kare haka duniya kana nan kana ta kokarin sai ka gina kanka duniyance kai lokaci guda sai ka mutu pap kamar an dauke wuta to kaga wannan ana kiransa at-tashbihu at-tamthili dan haka shi tashbihin nan dai yana da wato akwai tashbihul maqlub maqlub shine wato a dauki abin da abbabba dan ga ka'ida in za a sifanta abu da abu yanzu in nace wajhuka kashamsi fuskarka tana da haske kamar rana ai rana tafi haske ku to amma in nace ashamsu ka wajhika rana kamar fuskarka kenan nan na juya amma saboda in nuna hasken yayi yawa kamar iddia inni nake yi wato fuskarka ma kamar tafi tara na haske to kaga wanda bai san waɗannan ababen ba cikin alqur'ani tashbihi da misali cikin alqur'ani yawa gare shi wanda ba cikin karatun da muka yi na usulul tafsir mun kawo na uukka daban-daban in mutum ya koma cikin usulul tafsir da karatun da muka yi zai saurari wannan misalin qur'ani shi na cewa abu kaza yayi kama da kaza abu kaza yayi kama da kaza huskar kafirai Allah subhanahu wa ta'ala yace wallazina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum min Allahi min 'asim ka'annama ughshiyat wujuhuhum qit'an min al-layli mudhlima huskar kafirai kama an rufo mata ne wani yanki na dare kaga kenan ashe qur'ani yayi bada misallai da dama yayi tashbihi da dama idan kace baka fahimci wannan tashbihin ba ya zaka iya fahimta daruruwan misallai da a cikin alqur'ani kaga wannan yana da kyau dalibin ilimi fahimci wannan wannan misali guda ne nake bayarwa dan haka yana da kyau sannan kuma dalilin da yasa ake yin shi akwai dalilai da dama amma bari mu koma abin da yafi muhimmanci shine malamai suke cewa dalilin da yasa ake yin tashbihi bari mu bada guda uku na farko ana kawo shi dan a nuna kyama abu at-tamfir kaga da an kace fuskar kafirai tana kama tayi duhu kama an yanko wani yanki na dare kaga wannan ya nuna maka cewa kafirci abin guduna ko ba ka nan bari wani lokaci kuma sai a ana yin shi wato dan saboda a kwadaitar da kai ina fata an fahimce ni yanzu in anka kamanta huskar masu imani an gane ko anka huskar siffanta huskar masu imani da haske tunda Allah ya ce huskokin su za su yi haske to hasken nan ana so a nuna maka imani abin kwadaitarwa ne wani lokaci za a sifanta maka abu saboda a nuna maka abin nan yana yiwa ba abu bane waye wahala ina fata an fahimci ni wama amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab al'amarin qiyama bai kasance ba kamar kibcin ido kaga kibcin ido dan a nuna maka abu ne mai sauki bal huwa aqrab ai bal huwa aqrab ya ma fi shi kusa ina fata an fahimci ni to kaga waɗannan suna daga cikin aghrad kin da ake kawo shi to yanzu kaga in mutum bai fahimci waɗannan ka'idodin ba ya za a iya fitar da irin waɗannan ababin duk lokacin da ya ci karo da tashbihi a cikin alqur'ani shi yasa ilimin balaga ilimi ne mai taimakawa a fahimtar alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abin da ya kama da haka cikin hadisi akwai misalai da dama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin sahihul bukhari a gurguje ya bada misalin zama da aboki na gari da mummunan aboki yace shi aboki na gari kamar mai sai da turare ne ko ya dan maka ko ka samu mi ko ka samu kamshi dan in ka zauna tare da shi kamshin nan yana iya bika shi ko mummunan aboki kamar mutumin da yake zuga wuta ne ko dai ya bata ka da hayaki ka tai kana wari ko kuma ya kona maka riga to kaga ai misali ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kawo na farko me yasa ya kawo shi dan ya kwadaita maka zama da mutane na gari wancan kuma ya kawo shi dan ya nuna maka ya tsoratar da kai ya firgitar da kai daga zama da mutane wanda ba na gari ba in baka fahimci waɗannan ka'idodin ba ya zaka yi da ayoyi ya za a yi da kai da hadisai ya zaka yi da nasoshi na shari'a masu yawa Allah ya ganar da mu
Allah ya saka malam da alkhairi malam muna jin hakika da majaz al-haqiqatu wal majaz shin menene hakika menene majaz kuma shin wannan majaz akwai cikin alqur'ani
ko babu shi
ko babu shi cikin alqur'ani
to a gurguje wannan mas'ala ce mai karfi sosai amma da yake cikin muna talkhisi ne saboda lokacin mu bai ba mu damar muna bayanai masu yawa abu na farko alhaqiqa da larabci shine abin da ya tabbata haqqa shine ya tabbata wa yuhiqqu Allahu alhaqqa bi kalimatihi Allah ya tabbatar da gaskiya almajaz kuma shine alqat'u yanke abu ko ka yanke shi ta fuskar tafiya وجاوزنا ببني اسرائيل البحر من كترد دسو من ينكا مستيكو سنن كما جاوزو لوكتي كا ينكي ابو كا دوكي يوكا كا ينكاشي كوكو ابين دا اكي غني يدا اكي ينكاشي mun fahimci wannan da kyau ko to shi alhaqiqa a cikin ilimin balagha da kuma usulul fiqh sun kace kai amfani da kalima wato fima wudi alahu istimalul lafzi fima wudi alahu kai amfani da lafazi da abinda anka azami shi in dace al asadu kowa ya san zaki ake nufi amma al majazu istimalul lafzi fi ghairi ma wudi alahu li alaqatin ma qarinatin an gane ko ala ghairi iradati al ma'na al asli shi majazi kai amfani da kalima ba cikin abinda anka azamata ba amma tare da akwai alama da take nuna maka lalle ba wannan ake nufi ba to wadansu malamai sun tafi cewa babu majazi irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi irin su Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti yayi risala man'ul jawaz al-majaz fi al-muta'abbad lit-tilawati wal-i'jaz wadansu malamai kuma suka ce akwai shi to inda aka samu sabani shine cewa su shanqiti suna kiran sa uslubun min asalib al-lughah al-arabiyyah su ko daga suna kiran shi al-majaz amma inda matsalar take saboda don sun yi amfani da majazi sun kore sifofin Allah shi yasa wadanda suka ce babu majaz amma in muka duba ta fuskar suna sai a ce musu babu matsala kai ka ce sunan shi uslubun min asalib al-lughah al-arabiyyah ni kuna kiran shi majaz amma cikin aqida ba mu yarda da a ce wata sifa ta Allah majazi bace ba haqiqa bace ina fata an fahimci ni nan na zamu samu dama ina ganin a gurguje to duk inda ta kai ta kawo yanzu misali zaka iske wata kalima an azata ne ba akan abinda hakikanin abinda anka azata ba amma akwai karini da take nuna ba haka na ake nufi ba in nace ra'aytu bahran miliki ni ra'aytu bahran
naga kogi
naga teku
naga teku
fil masjidi
a masallaci
teku tana iya shiga masallaci
ba ta shiga
to kaga nan malami nake nufi mai ilimi mai yawa to amma anan me yasa anka gane cewa ba malami nake ba akwai alaka kuma akwai karina yadda teku take zubo alkhairai yadda ake amfanuwa da ita haka malami mai ilimi wanda Allah bashi ilimi kuma yana tsoron Allah haka ake amfanuwa da ilimin sa sannan kuma da aka ce fil masjidi a cikin masallaci karina ta wadda take nuna mana cewa lalle ba wacce teku ta hakika ake nufi ba ina fata an fahimci ni to kaga wannan shi da suke kira wato almajaz ko kuma wadansu su ce wato uslubun min asalib al-lughah al-arabiyyah wanda adallan da suke sawa a kawo shi suna da yawa akwai al-hasfu wani lokaci an shafe wata kalima dole sai an kaddara ta misali was'alil qaryata allati kunna fiha ka tambaye al-qaryar da muke cikin ta kaga gari ba ya zo a tambaye gari was'al ahlal qaryati allati kunna fiha ka tambaye mutanen garin ake nufi an gane ko to kuma akwai az-ziyada wato laysa kamithlihi shay asalin magana laysa wato laysa mithluhu shay yak ce laysa kamithlihi shay sai aka kara kafun kin in ka zo zaka gane cewa an kara tani dan karfin ma'ana to wani lokaci suna dai kawo alaqatu daban-daban na fahimtar majazi wanda kuma dai asalin sa shine an yi amfani da kalima ba asalin abin da aka azata gare shi ba wallahu ta'ala a'lam na'am
eh malam sai abin da yake al-isti'ara
to al-isti'ara asalin ta aro take nufi aro dan nan malam Bahaushe dauko ta daga al-ariya an ka ce aro malam Bahaushe ce aro an gane ko daga nan aka dauko ta amma wato tana daga cikin majaz abinda ake kira al-majaz an gane ko majaz tana daga cikin wato al-majaz ita wato al-isti'ara sai malamai suke cewa shi majazikin nan an karkasa shi daban-daban akwai abin da ake kira al-majazul mursal akwai al-majaz al-aqli to kaga duka irin waɗannan abubuwan yana da kyau mutun ya gane shi in an ka ce al-majazu al-mursal shine majazi mursali wato istimalul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu li alaqatin ghairi al-mushabaha kai amfani da kalima ba ga abin da anka azamata ba ba asalinta ba amma alakar da akwai tsakankanin su ba ta kamancece ne ba ci saboda wani dalili yasa kai yi amfani da wannan kalima shi ake kira al-majazu al-mursal ina fata an fahimce ni to sannan kuma shi ko al-majazu al-aqli shine isnadul fi'li ila ghairi fa'ilihi al-haqiqi ka dauki fi'ili ka danganta shi zuwa ga ba wanda ya aikata abin ba hakikatan saboda akwai karina da take nuna haka nan ba wato wata karina wadda take bayyana cewa ba shi hakikatan ake nufi ba bari mu dan bada misalai saboda mutane su fahimta yanzu misali Allah yace fir'auna shi yake yanka ƴaƴan bani isra'ila inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahliha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum fir'auna yana yanki ƴaƴansu amma kuma tun cikin suratul baqara da kuma ibrahim sai ya ce a'a su mutanen fir'auna su ne suke yankawa wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunukum su'al azab yudhabbihuna abna'akum suna yanke ayyanku to kaga isnarin da anke mai fir'auna yana yankewa su wadanda suke cewa majazi ne wanda suke cewa uslubu min asalib al-lughati al-arabiyya yana nuna cewa fir'auna ba shine ke yanka su ba dan ba shike dauka yuka duk yanke yaran ba amma da umurnin gwamnatin shi anka ba da izini sai a ce shine yayi yanzu misali sai a ce a shugaban kasa ya rike iyakoki ai ba da shi da kanshi daga tashi tare iyakokin ba umurni ya bayar to kaga sanin irin wannan zai taimaka maka wajen fahimtar shi kanshi ma'anonin na alqur'ani to daga ciki kuma sai mu zo zuwa ga isti'ara eh an ka ce isti'ara shine aro sha'ir yace ya musta'ir alkutubi da'ni fa inna i'arati lilkutubi aro fa ma'shuqi min ad-dunya kitabi wa hal absarta ma'shuqan yu'aru ya musta'ir al-kutub ya kai mai neman aron littafai da'ani yace bani lafiya shafa min lafiya fa inna i'arati lil-kutub aru in ba da aron littafi na ce wallahi abin kuma yani fa ma'shuqi min ad-dunya kitabi abinda nafi kauna a rayuwa ta shine littafi wa hal absarta ma'shuqan yu'aru ka taba ga mutun yana ba da aron abin da shi ka so eh kaga ba sai ba so ya ba ko ba haka ba to wannan nuna alama ce ta littafi amma dai mun kawo shi saboda muhimmancin littafi wannan isti'ara kin cikin ilimin balagha tana da nau'uka da dama akwai isti'ara tasrihiyya wanda shine an yi amfani da lafazi misali Allah subhanahu wata'ala yace Allahu waliyul ladina amanu Allah shine majibincin lamarin wanda suka yi imani sai yace yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur Allah yana fitar da su daga duhu zuwa ga haske to an ba ana nan duhu ba ana cikin babu wutar lantarki babu ta fitila sai Allah ya fitar da su zuwa ga haske zuwa ga lantarki ba haka ke nufi ba an-nur kuma haske amma nan an dauki lafazin az-zulumat ana nufin kafirci ana nufin shirka ana nufin sabon Allah shi ko an-nur ana nufin imani da ibada da daki aiki na gari to kaga ashe an yi aron wannan lafazi na az-zulumat zuwa ga mi zuwa ga wato al-kufr wa an-nifaq wa ash-shirk wa al-ma'asi wa al-kaba'ir shi ko an-nur an yi amfani da shi wajen al-iman wal ibadat wal akhlaq at-tayyiba al-karima at-tahira an-naqiya to kaga wannan isti'ara tasrihiyya ce to iko isti'ara makniya an gane ko shi ko isti'ara da ma asalin shi tashbihi na amma an shafe ɗaya daga cikin rukunnan sa ko a shahi mushabbah ko a shahi mushabbahu bihi to in an shahi wato shi wato al-mushabbahu bihi sai akira tasrihiyya in an shahi wato al-mushabbahu eh an shahi al-mushabbahu an gane ko wanda da shi an kai kamanceceniya sai ta koma makniya daga wato wato al-kinaya shine boye abu an gane ko abinda an ka boye misali a cikin suratu al-a'raf allati walamma sakata an musa al-ghadab akhadha al-alwah lokacin da hushi yayi kawaici ga annabi Musa to kaga nan an sifanta hushi ne da dan adam don dan adam shine yake yin shiru ba hushi ba amma sai aka sifanta shi hushin da yin shiru sai a kira ta isti'ara makaniya amma an wato sa alama ta shi dan adam ake anka kamanta da ghadab dan an ce sakata wa rumiza bi shay'in min lawazimihi an nuna abubuwan da dan adam yake aikatawa to akwai alama ta lazimin shi wannan abin da anka shafe shi ne sakata an musa al-ghadab to kaga wannan ana kiransa isti'ara wato ana kiranta makniya to sai idan mutum bai san wannan ba ya za a yi ya gane cewa na an yi isti'ara tunda wani wanda bai fahimci qur'ani ba sai ya ce maka kai cikin qur'anin ko an ce wai lokacin da hushi yayi ma annabi Musa shiru to kaga na shi hushi zai ma annabi Musa shiru kaga idan baka san usulubin larabci ba ya za ka ibada amsa kan wannan to sai isti'ara asliya asliya suna nufin wato kalimar da an kai amfani da ita jamida ce ba ciro ta akai da wani abu ba shine asliya daga aslu shay'ina sai wato tabaiya kuma suna nufin kalimar da an kai amfani da ita fi'ili ne na aiki ko kuma mushtaqqun ne ana ciro shi daga wani abu kaga rajulun jamid ne amma misali bai wato abin nan rajulun jamid ne amma in ce zahibun mushtaqqun ne daga zahaba to in isti'ara tana da alaka da rajulun sai a kira ta asliya in tana da alaka da zahaba ko zahibun sai a ce mata wato tabaiya tabi'a cikin lillafi sai kuma akwai daga cikin abin da sun kawo akwai isti'ara wanda take tarshihiyya in an ce tarshihiyya tunda isti'ara sai an kawo ɗaya daga cikin mushabbahu ko mushabbahu bihi an kawo qarina to sai a ci gaba da bayani to in ka an kawo abin da yake da alaka da al-mushabbahu bihi abinda da shi anka kamanta sai a kira ta murashaha in an kawo abinda ke da alaka da al-mushabbahu bayan ta cika shine wato abinda yake da alaka da abin da shi ne ake son a kamanta da shi to sai a kira ta mujarrada mutlaka kuma sai a kawo isti'ara ba tare da an kawo abin da yake da alaka da shi al-mushabbahu ko mushabbahu bihi kaga duka irin waɗannan mustalahat kin idan ka zo sai ka iske abin nan sai tamthiliya tamthiliya kuma shi ne isti'malu tarkibi fi ghairi ma wudi'a lahu ka dauko abu kai ka dauko kalima ko tarkibi jumla kai amfani da ita amma ba haƙiƙanin abin da anka azama ta ba yanzu misali idan nazo ni ce tsaffasau ma'auni ya cika wani lokacin in wajen masu aure ni ce tsaffasau ma'auni ya cika haƙiƙa nake nufi amma yanzu in ce tsaffasau an fi satar da ni ce tsaffasau yahu ma'auni ya cika kaga nayi amfani da wannan kalima ba haƙiƙanin cikan ma'auni nake ba don ba aure nake ba ina nufin abin ya kai ƙarshe kamar yadda Bahaushe yake cewa tura turi ya kai bango ko kura ta kai bango ko tura turi ya kai bango ma'ana an kai ƙarshen hakuri to kaga yanzu an kace tu kura ta kai bango ko turi ya kai bango ai ba wani mutum da akwai wanda ake tura shi kai ga bango amma ana nufin abin ya kai ƙarshe ina fata an fahimci to wannan sai ta zaman to tamthiliya kamar yadda suka yi bayani wallahu ta'ala a'lam
jazakumullahu khaira mallan sai abin da ya shafi alkinaya
to alkinaya kuma na'am cikin ilimin balaga tana daga cikin almajaz shine ai amfani da abu wato amma ana nufin ba shi ba istimalul lafzi an gane ko wa iradatu lazimihi za a yi amfani da kalima ko lafazi an gane ko amma ba shi ake nufi ba lazimin sa ake nufi ina fata an fahimci shi ko wannan yana da abubuwa guda uku a gurguje zan bada su akwai kinaya an sifa akwai kinaya an mausufin akwai kinaya an fi'li sifa ya zama to wata abu ne an gane ko misali Allah yake cewa wala taj'al yadaka maghlulatan ila unqika kakka sanya hannunka ka danne shi da wuyanka ko ka daure wuyanka da hannunka to amma ai ba don annabi aka yi ba mutum zai daure hannun shi kinaya ce anil bukhul kakka zaman to marowaci saboda marowaci ko da yaushe hannun shi bai yarda shi basuwa ba kamar daure na haƙiƙin tunda in hannu na daure ga wuya akwai da mashi bayar ai ba zai bayar ba to shi yasa ita kinaya ba ta hana a nufin ma'ana ta haƙiƙa amma kuma ba ita ake nufi ba tunda daure hannunka ga wuya in ba wani ciwo gare ka ba ai ba yarda da shi ba in ba likitoci sun kace sai an yi haka nan ba amma kuma abin da ake nufi kakkai rewa kenan ita kinaya ba ta hana ai amfani da ma'ana ta asali duk da yake ba ita ake nufi ba an gane ko sai akwai kinaya wato an sifa misali in ce fulanun tawilun najat wani yana da tsawon kube kube na takobi to in nace kuben shi na da tsawo ai ba shi nake nufi da wato ba kuben ne ka nufi ba al'ada ce dogon mutum ana mai kube mai tsawo gajeren mutum kuma ai masa mi kube wanda bai da tsawo akwai kuma in ce kasilur ramat gidan wani akwai wani shi na da habdi mai yawa ina nufin mutum ne mai yawan tarban baki ya musu abinci kaga sifa ce ta aljud to kuma akwai kinaya an mausufin wani abu ne ake son a sifanta sai ayi kinaya a buyi shi misali da Allah subhanahu wataala yake cewa mata kafirai sun kasance ba su son na Larabawa zamanin jahiliya ko mu ce wasu daga cikin su ba su son aihuwa ya mace sai Allah cewa idza bushira ahaduhum idan an kai madayin su busara bima daraba lirrahman da abin da ya buga ma Allah misali to kaga menene ne buga ma Allah misali da shi a'a wa idza bushira ahaduhum bil unsa idan an kai madayin su bushara da diya mace can a cikin suratul nahl kaga nan kinaya an mausufin wa huwa al unsa wato al insan al unsa ake nufi an gane ko to abin nan sai kinaya an fi'lin uhilla lakum laylata siyam arfasu ila nisaikum an halatta muku arfasu to arfasu nan kalima ce wadda an kai kinaya mi anil jima'i jima'i ake nufi to malamai su suka kawo irin wannan an buye abu me ya alaka shi da shari'a saboda zuwa cikin qur'ani ayoyi muka kawo sannan cikin ilimin fiqhu in kattahi akwai abin da ake cewa kinaya kuma da haƙiƙa yanzu idan mutun ya ce ma matar shi na sake ki wannan afili yake amma an ka ce kinaya mutun ya ce ma matar shi je gidanku to wannan sai iyayenta sun kire shi ko alƙalibi kake nufi da je gidanku dan wannan yana iya daukar ki je gidanku ki zama sai na neme ki yana daukar ki je gidanku na sake ki shi yasa malamai suke cewa cikin hadisi na Ka'ab bin Malik rike shi sahih muslim sai ya ce ma matarsa ilhaqi bi ahliki da manzo ya umurce shi cewa ki je matan su je sai shi ce mata ilhaqi bi ahliki sai daga baya aka ce shi wancan ya tsufa da Allah ɗaya daga cikin su tsohona matar ta dawo to kaga ashe nan da yace ilhaqi bi ahliki ki je ki saro da ƴan uwanki yana nufin ba saki ba tunda sai Allah ya sha'ani an kace amma riwaya da suke kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aure wata sai matan suka ba ta shawara in yazo ki ce ina neman tsari ga Allah da gare ka sai ce ilhaqi bi ahliki kuma sai tabbata saki ashe lafazi na ilhaqi kinaya ce dole sai an binciki a boye yake ma'ana kaga malaman fiqh suna bambanta saki wanda as-sarih da kuma al-kinai idan mutum ce bai fahimci wannan ba kaga cikin hukumce-hukumcen sa a shari'a ne a hadisi ne a alqur'ani ne zai isa mu matsala mai yawa Allah ya kyauta wallahu a'lam
amin subhanallahi Allah ya saka mallan da alkhairi mallan mun ji bayani game da ilmul bayan
na'am
to yanzu muna son mu san ilmul ma'ani wanda kuka yi bayani kafin wannan menene ilmul ma'ani kuma sannan ya zamu ba da misali domin mu fahimce shi
to ilmul ma'ani ilmi ne da yake kula da abubuwa na balaga da kakkasa su akwai ababai guda biyu akwai abin da ake kira al-khabar al-khabar shine mun ka doka mun ka ce labari a cikin zabarmanci ma an doke sai an ka ce kabarandi to ta kabarandi sanarwa ce ita ma sanarwa tana doke da baka labarin wani abu an gane ko kabarandi kaga khabar shi ko ma bace ce labari akhbaru an gane ko to shi al-khabaru ma yahtamilu as-sidq wal-kadhib abinda ana iya cewa gaskiya ne ko ƙarya ne an gane ko idza kana mutabiqan lil-waqi' in ya zamanto daidai ne hakikanin abinda aka faɗa ya dace da abinda ake sanin sa to fa huwa sidqun wa idza kana ghayra mutabiqan lil-waqi' kana kadiban in bai dace ba to ya zan ƙarya mun fahimci wannan da kyau ko to shine ake kira al-khabar shi kuma al-insha abinda ba a cewa ƙarya kake yi ko gaskiya kake yi shine ake kira al-insha a cikin ilimi na balaga na fata an fahimce ni wanda kuma kowanne daga cikin su yana karkasuwa shi al-khabar ana karkasa shi na farko al-khabar shine a baka labarin abinda baka sani ba an gane ko in an baka labarin abinda baka sani ba ana kiran sa fa'idatul khabar idan kuma ni baka labarin abinda ka sani ana kiran sa lazimul fa'ida wato tare da fa'ida yake akwai wani abu wanda a tare da shi ba shi ake nufi ba yanzu misali in ni baka labari kamar da Fir'aun ya ba annabi wato ya ba annabi Musa labarin cewa alam nu rabbika fina walidan ba mu ne muka rene ka ba ai annabi Musa ba yana bukata wannan labari ba don ya san Fir'aun shi ya rene shi to wannan lazimul fa'ida ne wato yana so ya tabbatar masa ne ina fata an fahimce ni to wannan misali ne wanda muka kawo daga cikin abin da shi labarin yake dauka sai dai shi labarin nan sun karkasa shi wani kaso na ilimi akwai labari wato abinda ake kira al-khabaru al-ibtida'i idan ya zanto wanda kan ba labari baka sa tsammanin zai ƙaryatar da kai sai a kira shi ibtida'i akwai labari wanda ake kira talabi talabi kuma wanda za a ba labarin idan kana mutaraddidan kaga alamun kamar akwai shakka gare shi sannan kuma akwai al-khabaru al-inkari idan mutun yayi musul labari yana buƙatar sai ka karfafa mishi shi har da rantsuwa da muakkidat shi ko idan ya zamanto talabi ne zaka iya karfafa mai shi a hankali to shi yasa zaka iske cikin qur'ani inda za a bada wani labari a kawo inna in musulmi ne sai a ce maka to ai musulmi ya yarda da Allah ba sai an kawo mai inna ba amma an karfafa mai labarin saboda ana buƙatar a karfafa mishi in kuma kafiri sai a ce an kawo inna saboda shi bai ma yarda da abin ba to kaga ina na zaka bin duk inda labari ya zo a cikin al-qur'ani al-jumal al-khabariyya a cikin al-qur'ani duk kai musu wannan tatbiqi kaga aiki ne mai yawa bincike ne mai yawa ko izihi guda ya ishe ka bincike mai yawa to sheikh labarin nan yana fita daga cikin asalin sa an gane ko yanzu misali a bada labari amma ba labarin ake son bayarwa ba zakariya yace rabbi ya allah inni wahana al'azmu minni allah kasusuwa na sun yi rauni washta'ala ar-ra'su shayban kaina ya cika da kurkura to shin wai zakariya annabin allah bai san cewa ba allah ya san da halin shi kaga ya san da Allah ya sani amma yana roƙon Allah ne yana neman Allah ya tausaya mishi kaga nan an kawo labari amma ana buƙatar mi ana buƙatar neman tausayi to wannan kadan ne daga cikin misalan da ni bawo idan yazo ka san ilimin balaga ba an kai maka tambaya to me yasa ba Allah labarin wanga ba kuma ya san Allah ya san da halin shi kaga ni annaba da suke roƙon Allah kuma su faɗa ma Allah halin su rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir annabi Musa ce Allah duk abin da ka bani duk abin da ka sauka min na alkhairi ina da buƙatuwa to ai shi Allah bai san cewa ba shi na da buƙatuwa zuwa gare shi shi ya ce ka faɗa ma Allah wannan magana ina fata an fahimci ni to don haka wanda yana da kyau mutum ya san aqsam na al-khabar wallahu a'lam
mallan idan ya kasance al-kalam ya kasu kashi biyu magana ta kasu kashi biyu akwai khabar akwai insha menene bambancin khabar da insha
to shi khabar mun ka ce abinda ana iya cewa gaskiya ne ko ƙarya ne shi kuma al-insha ba iya cewa ƙarya ne to sai dai malamai sun kasa shi gida biyu akwai insha talabi akwai insha ghayr talabi al-insha talabi wanda akwai bukata cikin shi kamar an nemi wani abu gare ka haka suka rarraba su misali al-amru in mun ka ce al-amru umurni wato talabu ijad al-fi'li lam yakun hasilan fi waqti at-talab ka umurci mutun ya aikata wani abu lokacin da kake mai magana abin nan babu shi tabbaci annahyu kuma shine talabul kaffi ka nemi mutun ya bari shi insha'i ake kiran sa sai al-istifham neman fahimta kaga in kan nemi mutun ya baka sanar da kai wani abu tambaya kenan kaga shi ma wannan ya shiga cikin talabi to bayan al-istifham sai suna kawowa daga cikin shi wato akwai annida kira domin talabu iqbalin ni biya'in an gane ko ko kuma bi harfin yanubu manaba ad'u kai ka nemi kira da fi'ili ko da kuma sun ce bi harfin da harafi tunda akwai harfofin kira kamar ka ce yawa ne to amma kuma ko da fi'ilin ka ce ad'uka kina ina kiran ka ne kinan ba dole ba sai harafi almuhimmu dai ka nemi mutun ya fuskanto to kaga wadanga abubuwa duka akwai su shi ko insha Allah ghairu talabi shi ma ya kaka su gida daban-daban akwai at-ta'ajjub mamaki asmi bihim wa absir kai mamakin jin su da ganin su sannan akwai alqasamu rantsuwa wallahi tallahi billahi ina fata an fahimce ni sannan akwai almadahu yabo akwai azzam zargi ina fata an fahimce ni sannan akwai arraja shine damma'a shi ko can cikin wancan talabi akwai attamanni guri to kaga duka waɗanda abubuwa ne waɗanda a cikin ilimin tafsirin alqur'ani idan baka san su ba zaka iya samun matsala bari mu bada misali al'amr umurni mun yi bayani a cikin usulul fiqh cewa umurni a cikin alqur'ani misali yana da ma'anoni daban-daban to kaga yanzu idan baka fahimci wannan ba ustadu doktor Abdul Karim Namla da yazo sai ce umurni yana daukan ma'ana kusan guda 30 malamai suka ce a ya mafi 30 duk harkar siyaka ne a ci gane musu to yanzu ya za mu gane wannan sai wani zai ce maka duk yanzu al'amru ba umurni bane in ya taso daga sama zuwa kasa umurni ne in ya tashi daga kasa zuwa sama addu'a ne yanzu in ka ce Allah yayi maka kaza kana roƙo Allah kaza ai baka isa baka ce misali Allah dole sai yayi maka shi yasa in ka ce Allah imin kaza misali ka ce rabbana ubangijin mu atina ka bamu to umurni ne amma kai ka dan ka ba Allah umurni to idan kuma matsayi guda ne sai zaman to shawara ce to idan baka fahimci wannan ba ya za'ayi ka fassara alqur'ani a gane wanga umurni to yanzu akwai inda umurni da yazo ba umurni ake nufi ba gece ne ko narko inji malaman zauri at-tahdid da ha babba Allah ya ce eh malu ma shi'itum kowa shi aka tabin daga dama wani sai ya ce to kai kaji Allah ya ce ma kowa ya tashi abi ne mallamai kun ka zo kuna mana wa'azi kuna damun mu sai a ce a wanga gece ake nufi don Allah ya ce in wato innahu bima ta'maluna basir Allah yana gani abin da kuke aikatawa in ko yana gani ya sani in ya sani zai saka kanka baka ban sai ku an fahimci wannan to wannan misali kenan haka hani hani in ya taso daga sama hani ne in ya tashi daga ƙasa zuwa sama ba umurni bane loko ne rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin Allah kaka sanya mu tare da azzalumai kai ka isa kana Allah shi hana ka roko Allah ne kake in ya ga dama yi maka fadlan minhu to kaga in baka san umurni ba hani shi na ifta daga cikin ma'anonin shi sai ka take ka fada cikin matsaloli to kaga daga cikin abubuwan da ake bayani a cikin wato al'amru da annahi da al-istifham tambaya tambaya tana da ma'anoni daban-daban asalin tambaya shine ka tambaya abin da baka sani ba ko baka nan bari to wani lokaci sai ta koma tambaya don kaskantawa an tambaye ka don a kaskantar da kai misali afa sihrun hadha am antum la tubsiruna kaga kafirai za a ce musu ranar tashi alkiyama afa sihrun hadha bayan an kai su akan wuta afa sihrun hadha shin yanzu wanga sihiri ne am antum la tubsiruna koko idon ku ne suke da matsala ba ku gani to kaga wanga ai ba tambaya ce akai musu ba fir'auna ya tambaye annabi musa ce alam nu rabbika fina walidan ba mu ne muka rene ka mutun kana yaro ai tabbatar mishi kai don annabi musa ya san fir'auna ya rene shi to kaga idan baka fahimci cewa ba wani lokaci tambaya tana iya fita daga cikin asalin labarin da ake ciki kaga sai ka je ka fassara ta da ba wani abu wanda ba shi ba ina fata an fahimta to wannan a gurguje sai at-tamanni guri buri shine ka gurguje abin da yake da wahala shine at-tamanni abin da yana da wahala kafirai suna gurin su dawo duniya kaga wannan kuma abu ne wanda ba zai yiwa ba Allah kai mana tsari sai annida'u kira shi ma annida'u kira ne asalin kira ka neme yazo amma yanzu mutum yace ya Allah ya kai Allah kira Allah kakai kai ka danka kira Allah kace Allah yanzu addu'a ce kake yi kaga duka irin waɗannan abubuwan sanin su yana taimakawa ina fata an fahimce ni to wannan dai a gurguje shine abin da zamu iya cewa akan waɗannan sai mu je zuwa ga waɗansu asalib da suke cikin ilimin balagha wallahu a'lam
sai na hukun su mallan jazakumullahu khaira mallan abin da ya shafi ilmul badi'a
to kafin mu shiga ilmul badi'a akwai waɗansu masail da suke da alaka da balagha na farko akwai abin da suke kira al-qasr al-qasr shi ma shi na daga cikin wato insha wato kamar abin da suke kira at-talabi yadda suka abin nan al-qasr shine ka taskance abu akan wani abu qasr mawsufin ala sifa wa qasr sifatin ala mawsuf ko ka sha makance sifa ga wani kace shi kadai adda ita ko ka dauki wani ka jingina shi zuwa ga sifa shi kadai adda ita misali da Allah yace innama Allahu ilahun wahid hakika Allah guda ne ka dauki sifa ta al-infirat ka danganta ta zuwa ga Allah to wannan hakikatan Allah shi kadai ne qasr mawsufin wato qasr mawsufin ala sifa wa qasr sifatan ala mawsuf to akwai hakiki akwai idafi in an ce hakiki shine wannan sifa ba a samu ta ga kowa sai ga wanda ka azama shine Allah subhanahu wa ta'ala akwai idafi kana iya danganta ma mutum sifa amma ba kana nufin shi kadai adda ita ba amma nan saboda shine kake bayani kan shi sai ka dauki wannan sifa ka dora mishi wa ma muhammadun illa rasulun annabi muhammad ko mi bane face manzo to ai ba wannan sifa dai ke ta ba annabi muhammad manzo ne annabi muhammad miji ne yana da mata annabi muhammad yana da yaya uba ne annabi muhammad ya gode bushara annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi gargadi sifa ta gargadi ta tabbata gare shi to kaga irin wannan sai a ce ba hakiki bane idafi ne saboda abin da ake magana gare shi ne kawai an ka danganta mishi idan mutum bai san wannan ba ya zai bada amsar wadansu ayyuka suke zakuwa da al-qasr sai abu na karshe wanda zamu tattauna a kan shi tunda lokaci ya matsu muna akwai abin da ke kira al-itnab duk da yake wadancan suna da yawa al-itnab da kuma al-musawa da kuma al-ijaz al-ijaz shine kazo da magana kadan amma tana umshi da ma'ana mai yawa shine suke kira wato ijaz akwai kala biyu ne akwai ijazu hazfin kazo da magana ka shafe wadansu abubuwa masu yawa wadanda za a kaddara su misali annabi Musa da ake bada labarin sa ina fata an fice cikin Qur'ani ma ijazu hasfin yana da yawa ana tsakan magana wani abu sai kaji an tuma an ketare shekaru masu yawa kawai sai kaji an abin nan annabi Yusuf ana bada labarin ƴan uwan shi sun yi kaza an sayar da shi sai Allah ce walam ma balagha ashuddahu lokacin da ya kama karfin shi na an yi ijazu hasfin ne an shafe abubuwa masu yawa cikin kisoshin Al-Qur'ani akwai shi an gane ko sannan kuma akwai abin da suke kira ijazi wanda ba na hasfu ba ijazu wato abinda ake kira ijazu qasrin an dauki ɗan ma'anoni ɗan kalmomi kadan amma sun dauki ma'ana mai yawa kamar inda Allah ce walakum fil qisasi hayatun ya ku mutane kuna da rayuwa cikin kisasi wace irin rayuwa ma'ana ana nufin idan mutun ya kashe za a kashe shi zai sa duniya ta zama lafiya wani ba zai je ya kashe wani ba wannan shi zai sa al'ummomin duniya su zama lafiya da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ina fata an fahimce ni to wannan kaga al-ijaz kenan al-itnab kuma al-musawa shine da lafuzza da ma'ana su zo daya in nace jaa muhammadun muhammadu yazo kaga jaa yazo muhammadun muhammadu da kalmomin da ma'ana sun zo daya sai al-itnab al-itnab shine a tsawaita magana itnabi shine a kawo ma'ana guda ta isa amma sai a ƙara cikin qur'ani akwai shi kuma shi ma akwai dalilin da suke sawa ayi shi wani lokaci sai a kawo abu khas sai a kawo am wani lokaci sai a kawo am sai a kawo khas amma alhari idan an ka kawo am ayya isa da Allah ya ce cikin suratul abin al-qadr tanazzalul mala'ikatu mi tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna mi sai ce war ruhu da mi
da jibril mala'ika jibril
mala'ika jibril to yan bukata sai an kawo jibril ai jibril cikin mala'iku yake amma sai an kai itnabi ya isa an kai itnabi saboda a nuna maka jibril yana da wata daraja wadda ba kowa mala'iki ke dauke da ita ba wani lokaci sai a ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu mi ayi ayyuhal ladina amanu ruk'u ya ku masu imani ku yi mi ku yi ruku'i wasjudu
ku yi sajada
wa abudu rabbakum
bauta mu ubangijin
to ai duk abinda za kai na duniya na bauta ai da ruku'i da sujada ai wani sashi na cikin ibada amma me yasa to akai itnabi aka kawo sujudi da ruku'i maimakon a ce ubudu rabbakum ahuta saboda ruku'i da sujada abubuwa ne masu muhimmanci a cikin ibada suna nuna bawa yana kankan da kai ga ubangijin sa to kaga wannan idan baka fahimce shi ba itnabi ne akai saboda dan su dalilai wanda kuma suna da yawa to kaga ba za ka iya fahimtar balaga ta alqur'ani ba ina fata an fahimci ni sai abu na karshe wanda in mun tunda lokacin mu ya dan fara matsowa akwai al-faslu wal-wasl wanda zamu iya insha Allah ta'ala zamu kawo shi kan shi sai mu isa zuwa ga ilmul badia mu karasa da izinin Allah sai mu shiga cikin ilmi na ilmul adab bi iznillahi subhanahu wa ta'ala wannan shine gurgudun abinda ya saukaka abinda muka fada zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته